أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ماتو سرارمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى أكثر شوى تارى دكو تتشون واني يسابا شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دو محيكو رسنبوين كو عندا كشاتي أديني دراي وازوا كمالا دوما نسام مقدا كمانا أيائي كمانا دا سابنان تنبوين نيري تاني رأيكو دا ربوتشان سابن تكس akan lambar waya 081 89 85 86 80 da kuma sakon WhatsApp akan 0703 04 14 55 ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci jami'ar Zaria da ke nan Kano, wanda kuma ko da yaushe yake samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Safan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo akramakallah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda a jiya muka yi magana a kan abin da ya shafi lafiya da zamantowar ta ni'ima wanda ya wajaba kowane musulmi ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a kan wannan ni'imar da ya bashi, wadda ni'ima ce da babu ni'imar da ta kai ta bayan ni'imar imani da Allah. Saboda ni'imar da take bin ni'imar lafiya, a kanta kuma sauran duka ni'imomi suke ginuwa kamar yadda muka yi bayani. To haka nan kuma musulunci ya nuna wa ‘ya’yansa kansu tashi su kula da wannan lafiyar, duk wani abin da zai ƙara tabbatar musu da wannan lafiyar musulunci ya umarce su da shi, ya kuma hore su a kansa. Sannan duk wani abin da zai cutar da wannan lafiyar tasu musulunci ya hana su, ya kuma tsawatar musu a kansa. Da haka za mu ga tsare-tsaren musulunci da tanar-tanar da duk sun ginu a kan kiwon lafiya da kula da lafiya da kiyaye ta da kuma nemo ta yayin da aka samu wannan abu na tangarɗa ya faru da ita, neman magani wanda zai taimaka wa mara lafiya lafiyarsa ta dawo. A cikin tanar-tanar musulunci da ya yi, ya nuna wa musulmi cewa jikinsa, gangar jikinsa yana da haƙƙi a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna li jasadika alayka haqqan, jikinka yana da haƙƙi a kanka. Shi yasa lokacin da wasu mutane guda uku, kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari da Muslim hadisin Anas ibn Malik, su mutane guda uku suka zo gida Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan suna tambayar matansa yaya yake ibada. Matansa suka gaya masa yadda matansu suka gaya musu yadda yake yin ibada, sai suka yi kamar sun rena, suna ganin kamar shi ai saboda shi annabi ne, manzon Allah ne, Allah ya gafarta masa duk wani laifinsa in ma ya yi da wanda ma bai yi ba, duk Allah ya yafe masa, don haka shi babu matsala don ya zanto ibadarsa kaɗan ce. Amma su da suke tattare da laifuka da gajiyawa da kasawa tasu ta ‘yan adam, ya kamata ibadarsu ta faka. Saboda haka sai ɗayansu ya yi alkawarin cewa shi kullum zai yi ta ƙiyamul layli ba tare da bacci ba. Kullum ya tashi tsakar dare zai ta sallah har garin Allah ya waye, ba zai yi bacci ba. Da ya kuma ya ce shi kuma kullum zai ɗau azumi, ba zai sha ba. Da ya kuma ya ce shi kuma zai ƙauracewa aure, gaba ɗaya ba zai aure ba. Wato dai dukkan wani abu na hutu da biya wa gingar jiki buƙatarta suka ce za su ƙaurace masa domin su nuna ne, wato nuna tsananin kusancinsu da Ubangiji da neman yardarsa. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo aka gaya masa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya yi huduba ya yi faɗa, shi me yasa wasu mutane suke faɗar abu kaza da kaza da kaza, ya ce to wallahi inni la a'lamukum billahi wa akhshakum la lakinni aqumu wa anam وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. شي ما يسا وسمت عليه سكي مغنغنوس شي كذا شي كذا. يشيت والله نافيك سنن الله نافيك سورانسا. أما لولا هكا إنا تاشي تشكيندري إن يصلى كما إنا باتشي. سنن كما إنا أزمي كما إنا أجا أزمي. sannan kuma ina auren mata wanda duk ya kyamaci sunnata su baya tare da ni. To wannan hadisi yana ƙara tabbatar da cewa jikinka yana da haƙƙi a kanka, don haka ba a yadda da sunan bautar Allah ka ƙauracewa abinda zai zanto ya taimaka wa lafiyar jikinka ba. Kana ganin kamar in kai haka ka bauta wa Allah bautar da tafi sauran mutane, Allah baya buƙatar wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kamar yadda yazo cikin hadisin da Imam An-Nasa'i ya fitar da Abdullahi ɗan Abbas, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum an ɗauko shi langa-langa, ɗan uwansa sun kamo shi, wato ya yi wahala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan fa, ce wannan ai yayi alkawari ne cewa kafa zai je hajji, shi ba zai hau abin hawa ba kamar yadda sauran mutane suke hawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce muruhu falyamshi fa ruhu falyarkab fa inna allaha la ghaniyun fa inna allaha anta azibi hadha la ghani, ku marce shi ya hau abin hawansa kamar yadda kowa yake hawa hajji, shi ma ya hau, Allah baya buƙatar ya azabtar da wannan bawan Allah. So Allah baya buƙatar mutum ya wahalar da kansa saboda da sunan bautar Allah. Allah yana cewa ma yaf'alu Allahu bi 'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran 'alima. Allah baya buƙatar ya azabtar da ku, ba me zai yi da azabtar da ku idan har kun yi godiya kun yi imani. Allah subhanahu wata'ala baya buƙatar wani mutum ya azabtar da kansa da sunan ibada da sunan bautar Allah. Shi yasa lokacin da aka yi tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya dau azumi yana ta shan wahala, an taro an kewaye shi, ana ta masa inuwa, ana ta zuba masa ruwa a kansa saboda ya ji gata ya wahala. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa min albirri siyamu fi safar, baya daga cikin aikin alkhairi mutum ya irin wannan azumin a halin tafiya. Saboda haka idan ya zanto azumi a halin tafiya zai sa mutum ya galabaita ya sha wahala, to wannan azumin nashi baya daga cikin ayyukan alkhairi, wato wajibi ne a kansa ya ji azumi. Wanda aka bashi damar ya azumi ko a cikin halin tafiya shine wanda zai iya, wanda ba zai ji gata ba, ba zai sha wahala ba. Amma in har ya zanto azumin zai wahalar da shi har ya kai shi ga irin wannan yanayi da wannan mutum ya shiga, har ta kai ana zuba masa ruwa a kansa, ana kai shi inuwa a kwantar da shi saboda ya sha wahala, to wannan azumin nashi baya cikin ayyukan alkhairi. Saboda musulunci ya zo da sassaucewa, wato sassauci da mutumin da ba shi da lafiya ko mutumin da yake matafiya, aka ce to yana iya aje azumi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, wanda yake cikin halin rashin lafiya ko yana halin tafiya to sai ya biya a wasu lokuta. Aka dauke masa azumi, ya sha azumi in ya so daga baya ya biya, dan kare je yi abinda zai jigatar da kansa ya wahalar da lafiyarsa. Kuma wannan ta sa aka samu sauki hatta ga mutumin da yake cikin halin tafiya, ya rasa abinda zai ci na halal, aka ce dan ya tsirar da rayuwarsa ya halatta ya ci abinda yake haramun. Allah subhanahu wataala ya ce fa man idtarra ghayra baghin wala adin fala ithma alayhi inna allaha ghafurur rahim, wanda duk ya shiga cikin matsuwa da takuruwa ya ci abinda aka haramta masa kamar mushi ba tare da ya yi zalunci ko ƙetare iyaka ba, ba ce wannan Allah mai ba ya shi da laifi, kuma Allah mai gafara ne mai jin kai. Wannan sa malamai suka ce idan ya ki ci tare da cewa rashin cin da nasa zai kai shi ga halaka, zai kai shi ga mutuwa kuma har ya mutu, to wannan daidai yake da wanda ya kashe kansa. To wanda zai shiga cikin hali na matsuwa na larura ya ci karo da abin da aka haramta masa amma ya ki ci saboda godin shi kai ya ci haramun bayan kuma Allah ya halatta masa, to wannan ya kashe kansa. Dole ne a lokacin ya ci abin da zai tsare rayuwarsa da shi. To duk wannan yana nuna maka muhimmancin lafiya a addini, a addinance. Shi yasa za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni ga musulmi cewa ya yi abinda zai ƙara tabbatar da kula da lafiyarsa. Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma mala'a ibnu adam wi'a'an sharra min batni, babu abinda ɗan adam zai cika na burga ne wato zai cika wani abu wanda ya kai cikinsa, ya cika cikinsa ya tatil, wannan shine mafi sharri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hasab ibn imru'in luqaymatun yuqimna sulbah fa in kana wala muhala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi. Eh, shi cewa wato ɗan lomomi da zai yi da za su tsayar masa da gangar jikinsa, wato su biya wa jikinsa bukata, wannan ya fi masa alkhairi, wato sun ishe shi. Shi in ya zanto dole ne sai ya ci da yawa, Nabi ya ce to sai ya kasa cikinsa uku, kashi ɗaya don abincinsa, kashi ɗaya kuma don abin shansa, kashi ɗaya kuma don numfashinsa. Babu shakka wannan wata hikima ce ba ƙanƙanuwa ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar, wanda har ta sa Ibnul Qayyim yake cewa, ko wani daga cikin malamai yake cewa da Abu Quraq, wani babban likita da aka yi na ƙasar Girkawa, wanda shi ne farkon wanda ya maida likitanci ya zama wato mai sauƙin karanta ga kowa da kowa, lokacin da ya samu kansa mutane likitoci sun maida ilimin likitanci sai wani da wani, ya zanto an ƙi fitowa a koya wa mutane shi kuma da ya zo yake tara talakawa, ‘ya’yan talakawa yana koya musu, shi ne Abu Quraq. Yake cewa da shi ma zai zo ya ga wannan hikimar da Annabi ya faɗa, lallai da ya tara mata cewa wannan ta isa zan hikima wajen kare kiyaye lafiya. Haka musulunci ya zo da duk abin da zai kiyaye lafiya, idan wani abu ya samu zama lafiyar, musulunci ya yi umarni da tashi a nemi magani. Hadisi ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad da Tirmidhi da wasu daga cikin littafin Sunan. Hadisin Usama ibn Sharik ce ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sahabbansa sun kewaye shi an nutsu ka annama ala ru'usihim at-tayr, sai kowa ya da tsukaci tsuntsaye ne akan su, suna gudun kasi wani babban motsi tsuntsaye su tashi. Sai wani ba Arabi, wani Balarabe yanzu yake tambayar, wani ba kauye yanzu yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ana tadawa ma yi magani? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am, kwarai da gaske za ku yi magani. Tadawa wa ibadallah fa innahu ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifaa, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila. Sai ya ce eh, ku nemi magani saboda babu wato wata cuta da Allah ya saukar, wato ya saukar mata da magani, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim, hadisin Jabir, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah bai saukar da wata cuta ba, Allah bai aje wata cuta ba sai dai aje mata maganinta, sai dai samun mata maganinta, ya saukar da maganinta. Saboda haka idza usiba dawa'u da bara'a bi idhnillah, idan wannan magani ya dace, wato ya samu wannan cuta, sai kaga mutum ya samu magani da izinin Allah. Da haka za a ga cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da a nemi magani, ya sa sahabbansa suna neman magani. A lokacinsa ana zuwa a samu waɗanda suke da wato ƙwarewa da wato ilimi na magunguna su ba da magani. Akwai Al-Harith ibn Kalada, wani wanda ake ce masa tabibul Arab, tun a jahiliya ya shahara da sanin harkar likitanci da magani da sauransu. Akan je gurinsa a nemi magani, ba a taɓa ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a nemi magani a gurinsa ba, duk da cewa babu wani nassi da yake nuna cewa ya musulunta. Amma nemi magani a gurinsa, domin neman magani ba a sharɗanta cewa sai musulmi ne zai baka magani, matuƙar dai abin da zai baka ɗin bai zo ba yana ɗaya daga cikin abin da aka hana ka amfani da shi a musulunci ba. Wani ba zai baka giya da sunan magani ba, ko ya baka mushe ya ce ka ci da sunan magani, domin duk waɗannan abubuwa ne da aka haramta. Kowane ne zai baka su, ko da musulmi ne ɗan uwan ka bare wanda ba musulmi ba. To amma idan magunguna ne da aka saba da su, aka san su, itatuwa ne ko ganyayyaki ne da ba a haramta maka amfani da su ba, to za ka yi amfani da su, kuma za ka ɗauki su ka abin nan. Saboda haka dan ka ga likita ma ko ba musulmi ba ne, wannan ba laifi ba ne. To duk wannan yana nuna maka yadda musulunci ya ba wa lafiya muhimmanci kwarai da gaske, kuma ya nuna wa 'ya'yansa cewa su kula da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya tsere a zamaninsa na dawakai, hiran da ba kai da koyan harbi na kibau duka waɗannan abubuwa suna da cikin hanyoyin kiwon lafiya nabi ya yi tsere har da matarsa na Aisha su ya yi tsere da ita kuma wannan yana da cikin alfurusiya da har Ibn al-Qayyim ɗaya daga cikin manyan malaman wannan al'umma ya rubuta littafi sukutun sunan shi alfurusiya da yake magana akan hukunce-hukuncen musabaka da abin da ya shafi hada gasa ta tsere da guje-guje da sauransu da dokokin da yake a shari'ance kamata a kula da su wajen yin wannan to ba don wannan ba komai yake nuna ba illa yadda musulunci ya ba wa harkar lafiya wato muhimmanci kwarai da gaske saboda ka lafiya amana ce tare da musulmi wajibi ne ya kiyaye ta ya kiyaye masu lafiyarsu abubuwa na kiwon lafiya da musulunci ya zo da su suna da yawan gaske kwarai da gaske da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace
to amin kuma ne malam lai ta kare kai tambayar da farko ayi take cewa assalamu alaikum da Allah ya ce tambaya yake akan ingancin wannan hadisin da ke cewa allimu alika akum suratu yusuf fa inna wa ayyama muslimin talaha aw allamaha ahlihi aw ma malakat yaminuhu hawana Allah alayhi sakaratul maut fa ba'u min alquwwati an la yahsuda musliman
wala hadisi ne mawdu hadisi na ƙarya sa'alibi ko sa'alibi ya rawaito shi a cikin tafsirin sa amma hadisi ne na ƙarya sanadin sa akwai wanda ake kiran shi Sallam ibn Sulaym da malamai sun tume shi da ƙarya saboda hadisi ne na ƙarya baya halatta yaɗa shi ko kuma aiki da shi hadisi abin da yake cewa ku koyar da bayanku suratu Yusuf domin duk musulmin da ya koye ta ko ya koyar da iyalansa to aw allamaha ahlihi aw menene aw ma malakat yaminuhu ko ya koyar da bayansa suratu Yusuf Allah zai sassauta masa zafin mutuwa magagin mutuwa sannan ya ba shi ƙarfi ta yadda ƙarfin da ba zai buƙaci sai ya mauna hasada ba wato Allah zai ba shi dukiya ya ba shi ƙarfin jiki yadda shi ma ya wadatu ba ya buƙatar sai ya mauna ɗan'uwansa musulmi hasada wannan hadisi ba hadisin ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisin ƙarya ne
to tana take cewa malam tana da ƴa matashiya tana da matsala a kanta kullum tana shan magani amma kuma maganin yana sanya ta bacci sosai lokacin sallah sai take tashin ta amma ba za ta tashi ba har sai wannan maganin ya sake ta shi take tambayar shin ya za ta yi da wannan sallolin kuma tana so malam a bata shawara kuma a tsaya ta da addu'a Allah ya ba ta lafiya
farko Allah ya ba ta lafiya ubangiji ya yi mata da ke damun ta shi wanda yake bacci an ɗauke masa alƙalami na a rubuta masa lada ko a rubuta masa laifi idan mutum ya yi bacci bai samu ya yi sallah ba har sai da ya farka to lokacinta a wajensa wanda ma an salatihi aw nasiha falyusalliha idza zakaraha kazalika waqtuha wanda duk ya bar ya yi bacci ko ya manta sallah to sanda duk ya tada ta yi sallah ce ta lokacin ne lokacinta kuma wannan shine kafara ta ba ido ta kafara ba wannan ba so a wannan lokaci idan aka ce ta tashi ba mamaki ma saboda tasirin wannan maganin tashin ta a daidai wannan lokacin zai iya cutar da ita domin shi maganin akwai iya yajin da zai yi aiki a kwalwata ta samu ta yi bacci idan har aka yanke mata wannan saboda ta a tashe ta to wannan zai iya ƙara mata zai iya haifar mata da matsala a rashin lafiyar ta saboda ka sai a bata tashi sai ta yi sallar wannan shi ne lokacin ta
to sai wanda yake cewa da Allah malam menene hukuncin malamin da yake wa almajiran sa fatawar kada su je asibiti in suna rashin lafiya wanda aka yake galabaita su wasu ma su rasa ransu saboda rashin samun kulawar likitoci sai dai a yi ta ba su fi da rubutu
ina jin wataƙila gabatarwa ta ta ansa wannan tambayar
sai kuma annan take cewa ita malamar makarantar primary ce aini tana yin ko kuma ana yin period tara aini to wata ce wata rana takan kasance duk waɗannan taran ba ta da lokacin da za ta huta sai tana yin kokarin yin su sai dai takan gaji sosai da kasa to wani lokacin sai take shiga wani ajin dan ta dan huta da shi take tambayar malam ta aikata laifi hakan da ta yi
to wannan kamata yayi ta kai kokenta ga shugaban makaranta domin kamar yadda yanzu muka ji inna lijasa dika alaika haƙƙan jikinka yana da haƙƙi a kanka, kada ka ɗora wa kanka abin da ba za ka iya ba. Duk wani abin da zai wahalar da mutum ya gajiyar da shi, ya ji gatar da shi, ko ibada ce ana masa sauƙi, ana sassauta masa. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, wata ƙa'ida ce da malamai suka yarda da ita, cewa duk sanda abu ya zanto akwai wahala, wannan wahala za ta sa a samu sassauci. So idan ya zanto an sa miki wato period, ya zanto ba ki da lokacin hutawa, ke ba inji ba ne ba mashin ba ne, dole kina da lokacin da za ki yi, jikinki zai iya abin nan. To sai ki je ki samu shugaban makaranta da waɗanda alhakin abin yake a hannunsu, ki nuna musu illar haka. Domin ki shiga aji ba wani kuzari tare da ke, ba karsashi, duk kin gaji, karatu ba ba za ki iya yi mai kyau ba, karatu ba ba za ki iya yi mai kyau ba, saboda haka ɗalibai ba su fahimci komai ba. A nan a bar abin a haka ya ci gaba, to bayan ke an cutar da ke, to su ma ɗaliban an cutar da su. Saboda haka yana daga cikin tsarin abin da na koyarwa, ba a ɗora wa malami abin da zai zanto ya ji gata shi, ko ya hana shi ma bincike, ya hana shi tsayawa ya tsara abin, ya zanto tun daga safe in cin shi ko har a tashi, shi kansa lesson plan ɗin ba da za ki, sai ki ga ba ki da shi. Saboda ba a ba ki wata dama ba da za ki zauna ki nazarin a kan wace hanya ya kamata ki fito wajen koyar da wannan abu da aka ɗora miki. Zaka shawarar da zan ba ki shi ne, kar ki bar abin a haka, don haka kina cutar da su yaran. Mungkin ki shiga lokacin da ya kamata shiga yaran an basu haka kawai ba karatu, to wannan damar da wannan lokacin gaba daya tafi a haka, wanda kuma abin da ya fito da su shine karatun. Sai ki je ki kai complaining, in ya zanto shugaban da yake karkashin sa mutum ne wayayye da ya cancanci ya zan shugaba, ba wai kawai zo aka dauki dora ba, cancanta yasa aka dora shi akan, to zai san cewa wannan abin kuskure ne shi kansa, bai dace a yi hakan ba. Don haka shi kansa zai rage miki ta yadda za a iya samun hutu a tsakankanin abubuwan da ke karantarwa, domin karatun ya zanto ya tafi daidai.
Wani ke cewa assalamu alaikum malam, menene ingancin hadisin da ya ke cewa duk wanda ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit fa huwa hayyul la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir, ya yi shiga kasuwa za a rubuta masa lada dubu sau dubu, kuma za a kankare masa zunubi dubu sau dubu.
Wani hadisi ne munkar, hadisi ne munkar, wato hadisi ne mai rauni kwarai da gaske. Daga cikin manyan malaman da suka launana shi magabata akwai Abu Hatim, Abu Hatim Razi, akwai Ad-Darqutni. Hadisi ne munkar, matanansa ma akwai nakara. Babu wani aiki da irin wannan ladan ya zo a kansa, alf dubu sau dubu, miliyan kenan. Duk da cewa kalmar la ilaha illallah ce, to ba irin ayyuka masu kalmar la ilaha illallah suna da yawa, za ka ji baya wuce mi'at hasana, in an yi yawa a ce alf hasana. Amma alf hasana wa muhiyat anhu alf hasana wa buniya lahu baitan fil janna. So shi kansa lafazin akwai nakara, domin abu ne wanda bai kamata a ce waɗanda za su ruwaito shi ba, dukkan su ba su ruwaito wajen hanyoyi guda bakwai aka ruwaito hadisin da shi, amma dukkan su suka samu hanya wacce take ingantacciya lizatiya, ba sai dai a yi harhaɗe. To irin wannan wanda yake asali ne a babin sabai, ya kamata ya tabbata da irin wannan hanyoyi waɗanda suke masu rauni, wasu rauni sosai da gaske. Duk da cewa wasu daga ciki sun inganta shi, kamar Tirmidhi, kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani, da wasu daga cikin malamai na baya-baya kamar Al-Munziri da sauransu. Amma dai magana ta hakika, gaskiya hadisi ne mai rauni, za ka bai tabbata ba.
To sai sakon da ya zo daga Ibrahim Muhammad Tudun Wadashi, kuma yake cewa menene ingancin hadisin da yake cewa annan zafatu min al-iman,
wani baya da asali, ba shi da wani tutushe, ba shi da tutushe. Wasu suna ana jingina shi da mu abin nan al-mu'jam al-awsat na Tabarani, amma hadisi ne wanda yake zaifi jiddan.
Wace wanda ke cewa yana neman ƙarin bayani shi ma game da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ke cewa mutane da ba ma cin abinci sai mun ji yunwa, kuma idan muka ci ba ma ƙoshi, ko hadisin ya inganta?
A wannan ba hadisi ba ne, magana ce kawai ta ka inna nahnu qaumun la na'kulu hatta najur, وإذا أكلنا نشبع ولا لا أصل له. باب ما وني لتاف حديثي مسند لا تسابيش ده سند إنسا تسابيش ده سندي زوا ذا النبي صلى الله عليه وسلم وباب شي سوى ما قال أجي تفاتر باكي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أكسر تيكي كا تيكا تيكي مام كما النبي صلى الله عليه وسلم يأي تردى da yunwa yana neman tsari Allahumma inni a'udhuka min al-ju' fa innahu bi'sa ad-daji' yace cewa ina neman ka tsare ni daga yunwa tarda abokin kwanciya to ya kwanta da yunwa wannan duk hadisi ya inganta da wannan amma cewa mu mutane ne ba ma ci sai mun je yunwa mun ci ba mu koshi wannan ba sahihi bane
to ne yace wa malam shin akwai idda ga macen da aka saki bisa tsarin kulli
musabani ne na malamai suna cewa tana da idda domin kul'i saki ne wasu kuma suna ganin kul'i ba saki ba ne fasakh ne wato bata aure ne ko dakatar da aure ne amma ba saki ba ne don haka za ta yi istibra'i za ta yi tsarki haila ɗaya ne ba wannan shi ya tabbata daga wasu daga cikin sahabbai kamar sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu kuma wannan kaulin shi ya fi ƙarfi
wannan kuma yake cewa da Allah malai yana so a masa bayanin addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ko kuma yafi a lokacin da yake cikin hali na bakin ciki
addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummar sa ga wanda yake cikin damuwa akwai hadisin Imam Ahmad Tirmidhi da wanansa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma qala 'abdun qattu idza asabahu hammun aw ghammun kuma min 'abdin يقول إذا أصابه هم أو غم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدل غمه فرجا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب ونباوة musulmi da zai shiga damuwa ko wani bakin ciki yace Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika ya Allah ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka nasiyati bi yadik wa qurqudata tana hannunka madin fi hukmuk hukuncinka mai zartuwa ne a kaina adlun fi qada'uk abinda ka zartar a kaina kuma adalci ne an taj'ala alqur'ana rabi'a qalbi ka sanya wato qur'ani ya zanto wato danshin zuciyata wa jala'a huzni ya zamanto abinda zai tafiyar da damuwata wa zahaba hammi ya tafiyar da bakin ciki na ya tafiyar mun da damuwata annabi ya ce illa azhaba Allahu hammahu sai Allah ya tafiyar masa da damuwarsa ya canza masa damuwarsa da abinda yake mafita ce daga wannan damuwa sahabai suka ce ya Rasulullahi ba ma koyar da ya'yan mu Allah ci ku koya ku kuma koyar da ya'yan ku so haka wannan shine daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutum yayin da wata damuwa take damun sa
ne ke cewa malam menene ingancin hadisin da yace manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗin rabbi sulli wa atubu wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim so hadi bayan salatul duha
bayan salatul duha ban san cewa anan yake fada ba amma hadisi ya tabbata hadisin Abu Huraira hadisin Abdullahi dan Umar al-Aghar al-Muzani annabi sallallahu alaihi wasallam fadin astaghfiruka wa atubu ilayk wa yaghfir li wa tub alayya annabi yakan fadi wannan akthar min 70 marra kamar yake cewa hadisin Abu Huraira ko 100 marra fil yawm ayyini yakan fadi fiye da 70 ko kuma ma 100 kamar da yazo a cikin hadisi daban-daban sau na biyu yana faɗar wannan amma ba ban ga an ƙayyade shi da tsalla wala ba wato ko yaushe mutum ya faɗa a lokaci ɗaya ko a lokaci daban-daban a yinin dai yana sanya waya ta faɗar haka
to ne ke cewa menene matsayin sallar mutumin da ya yi sallar da rigar da take da zanen cross a jikinta
cross wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a hadisi cewa annabi baya ganin wani abu da alama cross ya karya shi ma'ana koda wata bishi itaciya ce ga reshenta ya yi wani abu na alama cross zai karya reshen yadda zai zama ya tafi yadda shi in zane ne ya canza masa yadda yake so ya idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa hatta abubuwa da zai wuce ya ga sun yi kama da cross ya kawar da wannan idan kuma zai sa jikinsa ya yi sallah da shi so haka ba ya halatta musulmi ya yi sallah da wani abu na cross a jikinsa
tunda shi kuma yake cewa mai shin akwai wani fifikon lada ne akan bayyana karatu a sallar dare fiye da wanda ya boye sako daga Bello Umar Idris Galadanci
ina daga cikin sunna bayyanawa yadda zaka jiyar da kanka bayyanawa ba wai bayyana da zaka tayar da masu bacci ba karatun bayyana da za iya kanka ka jiyar da kanka wannan yana daga cikin sunna cewa kowannan zai sa ladan ka yi wanda bai bayyana ba wannan babu wani nasi da yake nuna haka sai dai kawai ita zalan sallah yana tattare da khushu'in mutum da yadda ya halarto da Allah da girmansa a cikin zuciyarsa da tadabburin abin da yake yi a cikin sallah na karatun alkur'ani da na tasbihi da addu'o'i da yake yi wannan duka su suke haduwa su sanya sallah ta samu wani matsayi wanda za ta fifici wanda bata samu irin waɗannan sifofi ba ba wai kawai bayyana karatu ko koyi shi ba amma dai bayyanawar tana daga cikin sunnoni na salloli na nafila a cikin dare
masu sauraron mu da kallon mu kuna tare da shirin fatwayin rahma ne daga gidajen radio da talabijin rahma kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Salim Ali Jalimu babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar Baru da Kinan Kano wanda ake samun dama da mu amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da sakonnin tambayoyin ku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa domin samun fata cikin wannan shirin kamar da hanyoyin aiko da sakonnin suke bayyana a gare ku to shirin namu zai dora nan gaba kaɗan ku dakace mu barkamu da dawowa ta cikin shirin namu na fatin rahma inda muke tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Salim Mali Jalimu babban malami a tsangar nazarin shara da addini musulunci ta jami'ar Baru da Kinan Kano da ke amsa tambayoyin da kuke aikowa kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa to tambayar mu ta gaba ta zo daga Ishaq bin Sani daga Fultuwa yake cewa kasancewar musulunci ya halatta auren mace fiye da ɗaya shin ya zama dole akan miji ya nemi izinin matarsa ta farko idan yana buƙatar ƙara mace ta biyu
a bai zama sharadi ba ba wanda ya ce za ka ƙara aure sai ka nemi izinin matarka ta farko in za ka ƙara ta biyu ko in za ka ƙara ta uku ka nemi izinin ta biyu ko in za ka ƙara ta hudu ka nemi izinin ta uku inda a ce haka ake yi to da yawa ba za ka ƙara ba to yana da wahala a yi ta farkon ta ce a ƙaro mata ba irin wannan ba su da yawa ko ita ta biyun ta ce a ƙaro ta uku ko ta uku ta ce a ƙaro ta hudu kowace sai an yi artabu ake samu a yi auren don haka ba sharadi ba ne wannan idan ya sanar da ita ba wai yana neman izini ba dai ya sanar da ita don kada abin ya zo mata kwatsam saboda yadda al'ada ta gudana cewa idan mace za a yi mata kishiya to ita ma tana shiga wajen ta ƙara wani shiri in kayan ɗakin ta sun lalace ta sake wasu idan kayan sawar ta sun tsufa ta yi wasu saboda wai kada a zo a rena ta to ba laifi ya sanar da ita amma akwai hanyar da zai taimaka masa ta yi wannan shirye-shiryen duk ya yi amma dai ba wai sharadi ba ne ko aurensa ba zai yi ba sai ya gaya mata
to sai tambayar ta biyu yake cewa idan mace ta shiga aljanna amma kuma a duniya ba ta yi aure ba ko kuma ta yi auren amma kuma shi mijin nata bai shiga aljanna ba to wai wa za ta aura
to a maza babu masu shiga aljanna ba sai aure ba inda dai akwai a maza waɗanda za su shiga aljanna ba aure mai zai hana ita kuma ta sami wanda shi ma ya shiga aljanna ba aure ko kuma wanda ita kuma ta shiga wuta mijin ya shiga aljanna duk akwai wannan ai wadaka wadaka ga tambayar yadda a duniya akan samu a samu wadda ta yi aure mijin ya rasu ta auri wani haka na lahira ma za a samu wanda mijin nata ko bai shiga aljanna ba ko ya mutu kafiri na za a samu wannan so haka za Allah zai bata daga cikin mazan da suka mutu ba sai aure ba
kifin ke cewa assalamu alaikum mallam mutum ne yake aiki amma kuma baya fita gurin aikin sai ya ji wa'azin cewa haramun yake ci sai ya tuba yake sadakar da kuɗin kafin ya samu ya dakatar da aikin to mallam bitira da ya dinka da wannan kuɗin inda zai iya ci gaba da sakawa
babu komai ya saka tirar shi ma yana buƙatar sadakar kansa amma dai kada ya ci gaba da wannan tsarin ya yi kokari ya ga cewa an dakatar da wannan kudin da yake zuwa hannunsa
sai wannan take cewa shi mallam zai iya neman mijin mahaifi wato babar ƴaƴansa da ya sake ta domin ya sake aurarta idan ya amince ta hanyar maslaha
kamar yaya bin gane ba mijin babar ƴaƴansa wannan mijin babar
ƴaƴansa sai bari mu je ga tambaya ta gaba idan Abdullahi gaba sai ya sake aiko mana inda za mu fahimta sako na gaba yake cewa mallam tambayar ita ce menene gaskiya akan kudin gado shin mamaci zai samu lada saboda kudin da ya bari ga magadansa
mutum ya laira su kudinsa ba shi ya ba su ba Allah ne ya ba su saboda dukiya ce da daman yana rasuwa ta zama ta magada ba wai shi ne yake mallaka musu ba saboda haka ba maganar cewa in ya bar musu kamar ya yi sadaka ne irin wanda a ce ka bayar da wani abu sadaka abin da shi watakila abinda za a iya cewa ko ya samu lada ta fuskar kula da ƴaƴansa da bar musu wani abin da za su kare kansu ta hanyar su kula da kansu kamar da Adusar sau yake cewa Sa'ad ibn Abi Waqqas cewa ka mutu ka bar wa ƴaƴanka da abinda za su yafi alkhairi akan ka musu suna roƙon mutane ya takaffafu nan nasu watakila ta wannan nahiyar amma ba wai matsalar kamar ya yi sadaka kamar da ya bar dukiyarsa aka gina masallaci ko ya bar ba da dukiyarsa aka gina makaranta ko wani abin da mutane za su amfana ba haka ba ne shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya yi maganar cewa ka yi ba da sadaka wa anta sahihun shahih ka ba da dukiyarka sadaka kana cikin ƙoshin lafiya kana san dukiyar ka ɗauka ka bayar ba ka bari ba hatta idza balagatil hulqum sai rai ya zo ka rankara ba qulta li fulan kaza wa fulan kaza da ya ce wa qad kana li fulan ba ka ki bayarwa ba sai ranka ya zo makoshi mutuwa ta zo gadan sai ka fara wasiya to wani a bashi kaza ma'ana kana sadaka da dukiyar ya ce to ai daman kudin nan na wani ne ma'ana dai za su fita su bar hannunka ne su tafi wurin wani to kaga anan yana nufin cewa ita sadaka ta ce abinda ka dauka cikin lokacin kana da rai ka dauka ka bama wanda ya cancanci a bashi ta ce za ka samu ladarta amma don ka ma zo mutuwa ka riƙa rabon dukiya bayan rai ya riga zo karankara ma mutuwa kawai ake jira ta dauke ka wannan ba ita ce ta yake samun lada akan ta ba ballanta na kuma kudin da zai bari sai sa annabi ce wa qad kana li fulan daman ya riga ya zama na wani shikenan ba naka bane haka nashi ne shi na'am
to sai ke cewa mallam game da falalar yafiya da ake son mutum ya a kullum mutum zai iya cewa ya fi wa kowa amma kuma banda wani da ya zalunce shi ba tare da ya nuna damar zaluncin ba yace kuma ganin yadda zaluncin shugabanni yayi yawa kuma yake shafar zamantakewa ƴan ƙasa shin ya fi mutum ya dace kar mutum ya fi wanda shi kuma ba zai yafi masa ba
to da zaman yafiya ga wani wanda ka san yayi maka ba daidai ba abu ne na falala in kayi haka kana wato samun wani lada ne na musamman a gurin Ubangiji ko kai ma Allah ya maka sakamako irin abin da kai wato ya yafe maka kamar yadda ka yafe wa ɗan uwanka wannan abin da ya shafe tsakaninka da wani ya maka abin da ba daidai ba ka yafe shi wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sai ce wanda ya aifuwa ya gyara to wanda ladansa yana wurin Allah wato Allah ya ɗauki alhakin wato ya ɗauki nauyin ya ba shi lada akan wannan afuwar da ya yi ba wai saɓon Allah ya yi ba in yi kin afuwar haƙƙinsa ne, yana da damar ya nemi haƙƙinsa wajen zaɓin sayi sayi'atu mithluha, amma afuwar wani abu ne na farara da irin ya haka yana da abin da, amma wanda ya shafi kuma haƙƙin al'umma, abin da ya shafi haƙƙin al'umma, wani mutum ɗaya ba ya cewa ya yafe, kai yanzu kawai ka ce ka yafe kamar ka ya yafe, haƙƙi ne na al'umma, sau haka in Allah ya tashi kama shi zai kama shi da laifin ya cutar da al'umma ba wai da laifin ya cutar da kai ba, sau haka yafewarka ba ta da wani tasiri wajen a kyale shi, waye zai iya tara mutane da wani shugaba ya zalunce su, zai iya tara su guri daya ya roƙe su ya ce ku yafe masa, duk su ce min yafe masa, waye zai iya yin wannan, babu wanda zai iya yin wannan, sau haka ko iya unguwar kawai aka baka shugabanci aka ce mutum ya mutu yana mai zaluntar wannan 'yan unguwar, to ka gaya mai za a tara duk 'yan unguwar na nemi a nema maka afuwa akan abin da kai musu, ballantana ya zanto lokal gamin guda, ballantana ya zama jiha, ballantana ya zama ƙasa, abu shakka wani abu ne muta'azzir, abu ne da ba zai yiwu ba, za ka wa yafewar mutum ɗaya duk wannan ba ta da tasiri wajen a yi masa hisabi.
Sai nake cewa malamin shi ne ke karanta surori na tsari, suratul ahad da kuma falak da na sai ya manta ko sanar ya karanta, shin waya zai yi?
Babu komai sai ya yi amfani da abin da ya fi rinjaya a zuciyarsa, ya fi rinjayar cewa ya karanta uku shi kenan, ƙarin don ya samu ya ƙara a kan uku ɗin a bisa tsammanin bai kai uku ba, babu komai ba, cutar da shi za ta yi ba, babu wani abu.
Na yake ko gaskiya ne akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa ya halarci maganin cuta kafin cutar, kuma ko akwai laifi idan mutum ya ce wata cuta ba ta da magani?
Abinda annabi ya ce ma wada Allahu da'an illa wada lahu dawa'an, kuma ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa'an, alimahu man alima wa jahilahu man jahila, babu wata cuta da Allah ya halitta face ya halitta mata magani, babu wani abu da yake nuna cewa maganin ya riga halittar cutar ko sai da aka halicci magana aka yi cutar, babu wani abu ne da nassi bai zo da shi ba, kuma ba ya da wani amfani don ka sani, kai dai ka san cewa duk cuta Allah ya aje mata magani sai cuta ɗaya ita ce alharim, wato tsufa, tsufa ba shi da magani, ita ce cuta guda da ba ta da magani kamar yadda nafsar su ce illa da'an wahidan wa huwa alharim, cuta ɗaya wa huwa alharam shine tsufa, tsufa ba ta da magani, amma duk wata cuta ba lalle ba ne don kai baka san maganinta ba ko yanzu ba a san maganinta ba, ya nuna ba ta da magani, so ta yiwu ka ce cuta kaza ba a san maganinta ba, wannan yana iya zama gaskiya tunda ba a samu wanda ya san cewa ya sani ba, ko ka ce ya sani na ba amma ba ta da magani, annabi cewa sai cuta ɗaya illa da'an wahidan wa huwa alharam, sai cuta ɗaya ya ce ita ce tsufa, so ba za ka yi ce akwai wata cuta da kwata-kwata ba ta da magani ba, amma akwai wata cuta da ba a san maganinta ba har yanzu, wannan kuma ga shi ana ta faɗar su a ce yanzu ko corona ɗin da ake ta fama ka ga ce akai ba a san maganinta ba, amma ba wai nufin cewa ba ta da magani ba.
Kinsu ne ke camala menene matsayin wanda baya yin wasa da matan saboda girman kai?
Shi girman kai baya da kyau ga kowa ma ba ga matansa ba, inda har yadda ya faɗa abinda ya hana shi yin wasan da su shine girman kai, girman kai ba shi da kyau, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulu aljanna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibar, wanda duk yake da girman kai kusan kucin kwayar kumayya a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba, saboda alkibriya'u ridaika min Allah, ce girman kai gwaduna ne mayafina ne, fa man naza'ani fihi qasamtu, duk wanda zai ja da Allah akan wannan sifa ta Ubangiji na nuna isa, to Allah ce zan karya shi, to haka ba wai ga matansa ba ga kowa ma bai halatta yi ba.
Wani ke tamalan akwai wani abu da mutane suke na ragin shekarun haihuwa a wurin neman aiki, kace idan mutum ya samu aiki a haka menene hukuncinsa a addini?
Yana iya yin aikin da aka bashi, yana iya yin sa yadda ake son mai wannan aikin ya yi, babu komai don hakar albashin da ya karba, amma a farkon karo ba daidai ba ne abin da ya yi, sai ya tsaya a kan sharuɗin da aka yi, amma sai wani ala shuruɗin, amma yin ya zanto ya rage ya samu aikin, kuma aikin nan in koyarwa ce in ma menene yana yin sa yadda ake so, to wannan babu komai.
Wani kuma ke cewa menene hukuncin yin hayaƙi na tsarin jiki a addinin musulunci, wato wanda ake yi da garwashi na wuta?
Babu wani hayaƙi na tsarin jiki, ban san shi ba.
shigo ne ga cewa yana neman wato karin bayani akan magana da salaf suke game da siffar Allah cewa wannan mutakallimin bi kalamin qadimin nau'i hadithul ahadi
abinda ake nufi da qadimin nau'i Allah subhanahu wa ta'ala yana magana tun fil azal yana magana shine qadimin nau'i amma abin hadithul ahad ai ai kun maganar sa misali maganar da zai yi da annabi Musa alayhi salam maganar da ya yi da Adamu alayhi salam wani a lokacin da ya yi ta a lokacin ya yi ta ba wai magana ce tana nan tana ta yawo a cikin gaibi ba kawai aka yadda wasu ke cewa kawai hijabi aka kwaye kawai aka ci ta a'a wannan ba sifa ce ta kamala ba sifa ta kamala shine mutum ya yi abin nan mutum ya yi magana a san da yake so ya yi magana da wanda yake so magana da abin da yake so ya gaya masa wannan shine kamala shi yasa zaka ga mutum ai yafi inji na'ura kamar radio kamala wanda aka yi recording aka sa shi kawai ya kai karshe ya dawo ya kai karshe ya dawo baya da control din karan kansa sabanin mutum sanda yake so yayi magana sanda yake so yayi shiru kuma abin da yake so zai fada to dukkan wata sifa ta kamala Allah shi ya fi cancanta da ita wallahi masalul a'la sifa cikakkiya da take mafi daukaka ta Allah ce saboda ubangiji subhanahu wataala ittasafa bil kalam sifantuwarsa da zance ba ta da lokaci kadim ya ce ka bi kidami zatihi kamar halitta Allah subhanahu wataala ittasafa bil khalq ya sifantu da shi mai yin halitta ne amma kuma akwai lokacin da ya halitta ai ba za ka ce daman daga sifar da halitta duk tare suke ba haka ba sai ka tabbatar da Allah sai ka tabbatar da wani abu alqidam bayan Allah subhanahu wataala nan kace tare da halitta ya cancanci ya halitta amma kuma halitta tana da farko akwai san da yayi ta to haka nan ita ma maganar ya sifanta da ita shine qadimun nau'in zance ya sifanta da shi amma ahadin zance daidai kun zance wannan akwai lokacin da yake faruwa annabi Allah subhanahu wataala yayi magana da annabi Adam wa ya Adam lokacin da ya halicce shi ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلى آخره أبين ديزو أتشين كسر آدم دو أنن مغنغنن دي يهي دي شي يهي شيني لوكة شين دي يهالي تشيشي نحال لوكة شين دي تشيسو سوكو هكذا النبي موسى عليه السلام قال الله يمغنى دي شي هكذا ندك منا النبي لأ الله يمغنى دي شي النبي صلى الله عليه وسلم دي إراجي الله يمغنى دي شي دو أنن شيني أبين لأكين في دي حادث الآحاد
كسي يوني جترامينين وكنشن وان دي يسي كايان كوستم على الهالي يسان كايان جمعاني
ko daga Abdullahi Shehu Kaduna to kuma kace hukuncin wanda aka kwace kayan wanda aka sayar masa ina ga surar tambayar afili take duk abin duk wanda mutum haƙƙin sa ne kayan sa ne ba na haramun ba ba Allah ya haramta masa yi kasuwanci da shi ba aka kwace saboda doka ta ƙasa wanda wannan doka ta ƙasa ba ta halatta haram ba ba ta haramta halal ba saboda ka abin da yake halal ga dan kasuwa ya so kaya daga wani guri ya zo sayar wannan halal ne a shari'ance muna maganar shari'a wannan halal ne kila a dokar kasa a ce an hana saboda ana ganin hanawar ita ce ta haɓaka tattalin arziki duk cewa a mahanga ta musulunci wannan ba shine harkar ta haɓaka tattalin arziki ba to idan mutum aka kwace masa kayan da yake halal ne ya je so shi ta hanyar halal babu cutarwa kai kuma ka zo ka ce a sayar maka in ka sayar ka san ka sai kayan da ba naka bai halatta ba
sai ne tambaya na gaba yake cewa shin gaskiya ne akwai hadisin da ya ce idan mutum yana aikata laifi kuma yana tuba yana sake koma to sallarsa ce ba ta karbuwa da kuma dukkanin ibadunsa
akwai hadisi da ya ce man lam tanhahu salatu an alfashai fala ma zadatu salatu illa bu'da cewa duk wanda yake sallarsa ba ta hana shi alfasha da munkari ba to sallar ba abin da take kara masa sai nisa da Allah hadisi ne munkar hadisi ne da bai tabbata ba indai har sallar yake yi to wannan sallar za ta iya masa linzami inda Allah ya ce inna salata tanha anil fahshai wal munkar ba wai hadisi sai ba sallarsa ce ba ta karbuwa ba to kina yi daidai sallah kenan wanda yake aiki na laifi kina yi daidai sallah duk sallar aka ce masa ga wani yana sata ne bai ce yana sallah aka ce eh to da sannu ba wai lalle da yayi sallah shikenan sai dina ba da sannu sallar sa za ta hana shi haka ba babu wani ingantaccen hadisi da yace idan mutum yana sallah kuma yana aikata laifi sallar sa ce ba mai kyau ba
to kuma Allah ya saka alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ga karshen shirin mu na fitowar rahma a wannan mako sai dai kuma za ku yayi kuma na sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya ta 0819 85 6 6 0 da kuma sakon WhatsApp akan 0706 0414 55 ko kuma cikin adireshin email na fitowar rahma a yahoo.com da kuma shafin mu na fitowar rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amma da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sanu Marija Lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addini masallaci jami'ar Baro da ke nan Kano wanda ko da yaushe ke samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana tsaye da sasan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.